الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da 1 ga watan Rabi'u Nisani, hijira na da shekara 1435, daidai da 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2014. Wannan shine kasan na 172 daga cikin jerin karatuttukan littafin Sahih Muslim. واللفر الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج الله مدوكاكين سركي غفرتا مشي كراتين da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a basu manta ba, muna cikin kitabul iman, wato matattarar da al-Imam Muslim yake taro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da imani. Yana fassara mana shi, yana faɗa mana nau'uka da rassan imani, abubuwan da ke warware imani da kuma abubuwan da ke ƙara imani da abubuwan da suke raunata shi ko su rage shi. To sa'annan yana kawo mana hadisai har wayo waɗanda suke bayyana falala daga cikin falalolin imani, a inda muke ƙarƙashin babu bayani adna ahlil jannati manzilatan fiha, babin da ke bayanin daga cikin yan aljanna wane ne yafi kowa karamar daraja a cikin aljanna. Al-Imam Muslim ya kawo mana hadisai waɗanda daga cikin waɗannan hadisan mun ji wani hadisi wanda yana tabbatar da wanda daga cikin yan aljanna yafi kowa ƙasan matsayi, sannan kuma hadisin ya tabbatar mana da cewa za a samu wasu muminai da suka rasu da zunubai, basu tuba ba, kuma Allah bai nufe su da rahama ba, in suka shiga cikin wuta Allah madaukakin sarki zai cece su saboda imanin su shi da kanshi, ko ya sa mala'iku ko salihai ko annabawa su cece su. Hadisin ƙarshe da muka kwana a kai hadisi ne wanda yake ɗauke da matsaloli masu yawa waɗanda suka shafi aƙida da manhajin karantar da aƙida da kuma manhajin yaɗa ta da kuma bayani akan wasu bid'o'i da irin tafarkin da ake bi wajen raddin waɗannan bid'o'in. Wannan hadisin shine hadisin al-Imamu Hajjaj ibn al-Sha'ir wanda Muslim ya ruwaito shi a lamba ta ainihin wato 480, haka yake anaku? Anaku 472, dama mun tattauna tun a muqaddimar littafin game da lambobi na Fuad Abdul Baqi wanda Malam Muhammad Ali Adam ya tattauna a kansu. Wannan hadisin ya samo shi ta hanyar malamin shi al-Imam Muslim, al-Imam Hajjaj ibn Yusuf, wanda ya fi shahara da Hajjaj ibn Sha'ir. Shi ko ya karbo hadisi ne daga al-Imam al-Fadl ibn Dukayn. Fadl ibn Dukayn shi ko ya karbo hadisin daga al-Imam Abi Asim, wato Muhammad ibn Ayyub. Shi ko yake cewa malamin shi mai suna Yazid al-Faqir ɗaya daga cikin tabi'ai ya bashi labarin cewa wani ra'ayi daga cikin ra'ayin Khawarijawa ya burge shi. Mun bayyana Khawarijawa wasu mutane ne waɗanda suka fara bayyana tun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da rai, sai dai ƙarfin bayyanar su ya fi daga lokacin ƙarshen Sayyidina Uthman zuwa har zamanin Sayyidina Ali, Allah ya ƙara musu yarda baki daya. A inda su suka je suka azazzalo wuta da fitina wadda aka kashe Sayyidina Uthman a ƙarƙashinta, suka zo suka ci gaba da azazzala wuta wadda a ƙarƙashinta ta ci Sayyidina Ali da sauran wasu manyan malaman sahabbai. Babbar aƙidar su shine suna ganin duk mutumin da ya saba wa Allah to wannan mutum ya halatta iya kafirta shi koda saban Allah bai kai ga kafirci ba, to ba kafirta shi kadai ba, har da hukunta lazim ta kafirta shi din cewa to tunda ya kafirta to ya yarda, dan haka ya halatta a kashe shi, sannan ya halatta a halatta dukiyar shi da duk wani abu nashi a matsayin kafiri. Waɗannan su ne khawarijawa ta wani ɓangaren. Ta wani ɓangaren suna halatta tawaye ga khulafa'u, shugabanni na ainihin musulmi, an kira su khawarijawa saboda wannan al-khuruju 'ala al-a'immati al-islam ko 'ala al-a'immati al-islam ko kuma al-khuruju 'ala al-jama'ati al-islamiyya. Al'umman musulmi suna zaune, khawarijawa suna iya kafirta su, su afka musu su yi ta halatta jinanan su. Waɗannan su ne khawarijawa. Idan aka dube su a irin waɗannan zamunan, khawarijawa aqidar su ta yayyadu kuma ta bazu a fannoni da dama daga cikin nau'ukan ƙungiyoyin matasa a wannan zamani. To a wannan zamani wannan mutum mai suna Yazidu Al-Faqir yace a matsayin shi na matashi ustazu mai neman ilimi, sai wasu ra'ayoyi na khawarijawa suka burge shi, sai je shiga cikin su, suka kudurta cewa za su kai hari cikin wasu garuruka su je su karkashe mutane, su kona kasuwanni, su jefa bamai ga wasu wurare. Suka tafi cikin taron jama'a waɗanda yake daga 10 zuwa 40, amma sai suka ce bari abinda za su je, bari su je su yi aikin hajji tukuna, in suka gama aikin hajji to sai su zo sai su afkawa mutane. Da suka taso sai suka biyo ta Madina, sai suka yi kacibis da wani babban malamin hadisi cikin malaman hadisi na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabi Jabir dan Abdullahi Allah ya kara mishi yarda. Ya tara mutane a masallacin manzon Allah yana karantar da su, yana jingina da wata jirka daga cikin dirkokin masallacin, da wa'azi wa'azi har wa'azi ya kawo bayanin wasu musulmi waɗanda za su samu kansu a wutar jahannama saboda wasu saban Allah. A cikin wa'azin shi kuma ya bayyana cewa waɗannan musulmin daga baya Allah madaukakin sarki zai cire su, bayan ya azabtar da su da gwargwadon zunubansu saboda zunuban ba su kai shirka ba. Wannan mutum mai suna Yazid ya ce ya zauna yana cikin sauraron wa'azin nan, sai ya ji to wannan ya yi karo da irin ra'ayoyin da su aka gina su aka yi na khawarijawa, cewa mai zunubi in ya shiga wuta zai zauna a cikin ta dindindin don ya zama kafiri. To sai kuma ya ji wannan sahabi yana cewa za a cire irin waɗannan mu'minai daga wuta da gwargwadon azabar da aka yi musu. Sai ce haba malan ka lura da irin waɗannan hadisai da kake jawowa, waɗannan hadisan sun saba wa Qur'ani, domin Qur'ani cewa yake innaka man tudkhilun nara faqad akhzaytahu, ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka kaskantar da shi. To kuma ka'ida Qur'aniya tana cewa wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, wanda dai Allah ya wulakanta shi babu wani wanda zai karrama shi. To yanzu malam mutumin da Allah ya kai shi wuta kuma kace Allah ya wulakanta shi ya kaskanta shi kuma kace wai zai fito, wannan hadisi naka ya saba wa ayar Qur'ani, dan haka ba za a dauki hadisin ka ba, aya za a dauka. Ya ci gaba da cewa kuma malam Jabir ka tsaya fa ka ji Allah yana cewa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, yan wuta duk sanda suka yi yunkurin fita daga wuta sai a sake komar da su. To yanzu malam waɗanne irin hadisai ne waɗannan za ka ringa wa mutane wa'azi da su bayan sun saba wa aya Al-Qur'ani? Jabir ya ce kai na su ka iya karatun Qur'ani, ya ce kwarai, ka kuma sauke Qur'ani gaba ɗaya, ya ce kwarai, ka kai inda Allah yake bayanin cewa annabi yana da wani matsayi abin yabawa da Allah madaukakin sarki yake cewa zai tashe shi akan wannan matsayi a ranar alkiyama, wa minal layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, karatun ka ya kai wannan wuri, da Allah ya ce wa annabi da daddare tashi rinka yin nafilfili, rinka yin salloli, Allah zai tashe shi wani matsayi abin yabo wanda sai kowa ya yaba mishi. Ka kai wannan wurin yace kwarai. Yace to wannan matsayin abin yabawa shine matsayin da Allah zai baiwa annabi ya shiga gidan wuta ya je ya rinka fito da musulmi waɗanda tsautsayin zunubai suka kai su. To me zaka ce? Ai wannan ma aya ce ta Al-Qur'ani. Jabir wannan irin tattaunawa ce tattaunawa ya tsaya ya fayyace wannan matashi a tsanaki har wannan matashi ya fahimci ashe waɗannan ayoyin ayoyi ne da suka sauka akan kafirai. Kafirai ne Allah madaukakin sarki yake cewa wanda duk Allah madaukakin sarki ka shigar da shi wuta to ka gama kaskanta shi, dan haka da kafirai Allah yake. Sannan duk lokacin da suka yi kokarin fitowa daga wuta sai a mayar da su. Jabir ya ce karanto kafin wannan ayar sannan karanta ayoyin da suka zo bayanta. Bayan da wannan matashi ya ji wannan wa'azi da wannan jawabi sai hankalin shi ya kwanta. Shi yanzu ya fahimta ashe abin da suke akai kuskure ne. Musulmi baya kafirta sai in kafirci yayi, kuma kafircin ma yana da sharuɗa da ka'idoji kafin a rattaba mishi shi, don asali yanzu shi musulmi ne. To ba a kafirtar da musulmi sai da dalili na kafirta shi balle halatta jinin shi da dukiyar shi. To amma ya zai yi da sauran abokan shi waɗanda ƙungiyar su ɗaya? Sai je ya same su. Da ya same su ya ce to ni fa gaskiya na gamsu da wannan wa'azin. Suka ce ka gamsu? Ya ce ya gamsu. Ashe akan kuskure muke ba daidai muke ba? Sai ce kuna ganin wannan dattijan, don a lokacin Jabir ya zama dattijan, wannan dattijan zai wa manzon Allah ƙarya? Suka ce a'a. Ya ce to kun ga wannan ra'ayin mu bashi, domin waɗannan su ne almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin duk da suke akai shine manzon Allah yake akai. Kuma sannan kun ga wannan malamin ya nuna mana yadda ake fahimta Qur'ani. Ashe ba a ciro aya kwaya ɗaya a tsakiyar ayoyi, sai an ɗibo ayoyin da ke kafinta da ayoyin da ke bayanta a haɗa a fassara. Saboda haka ni dai na tuba, sai suka ce su ma sun tuba. Sai rage saura kwaya ɗaya shi ya taurin kai ya ce shi yana nan akan wannan aƙidar. Haka abu ya faru kuwa ya zama cikin waɗannan khawarijawa waɗanda suka je suka fito suka buga da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, sahabbai suka kashe su. Mun ji irin wannan ainihin ya faru ga sayyidina Jabir Allah ya ƙara mishi yarda, da wani matashin ma mai suna Talq ɗan Habib, kamar yadda irin haka ma ta faru ga wani matashin mai suna ainihin wato Amr ɗan Dinar. To duk irin waɗannan abubuwan da na tattara su shine sai na tsaya in ba kumanta ba a karatun da ya gabata. Na ce waɗannan irin tunaninnukan suna tasowa matasa ne masu kishin addini, su kuma sai su samu matasa waɗanda asali ba kishin addini ne suke da shi ba, sai dai suna cikin wasu damuwa na rayuwa ko wasu matsaloli na wasu halaye da suka samu kansu, sai su ta yaɗa irin waɗannan ra'ayoyin. Mecece mafita? Mafita ita ce abin da annabi da sahabbai suke akai shine manhajin salaf, wanda shi muke kira zuwa gare shi. A yi haƙuri waɗannan matasan a zaunar da su, a yi musu nasiha, a gabatar musu da dalilai, sannan a ba su lokaci su je su yi nazari, a dawo a zo a zauna da su. Domin waɗannan matasan in muka nuna musu kuskurensu, muka nuna musu daidai, suka gane gaskiyar mu akan abin da muke faɗi ba ƴan son zuciya bane, za su bi domin suna neman gaskiya ne. Sannan ya zama kai kanka malami kana da fiƙa da kanka, kai kanka ka amintu da kanka cewa da gaske kake yi, kai din ya zama ba mashirmanci bane. Na bayyana mana cewa wannan irin da'awar daga ƙasar Masar ta fara shigowa a wannan zamanin da muke ciki, daga ƙasar Masar ta kaɗo ta yi Sudan, daga Sudan ta buga ta Algeria, Somalia, Mauritania, daga nan kuma ta sauka ainihin a wannan yammacin namu na Afrika kasashen Najeriya da kasashen Senegal. In ka tafi bangaren Asiya kuma da makamantansu da gabas ta tsakiya, kasashen Indonesia da kasashen Pakistan da kasashe irin su Saudi Arabia da kasashen Yemen, waɗannan irin tunanin sun yi yawa a cikin su. Malaman Ahlus Sunna Salafiyuna su suka fi kowa cin wahalar ita wannan matsalar a duk inda ta bayyana tun daga zamanin sahabbai, na haka sahabbai su suka fi kowa cin wahalar ta, saboda addinin da sahabbai suke akai addini ne wanda yake tsakanin zakewa da kuma gazawa. Zakewa ita ce daukar ra'ayi irin na waɗannan Khawarij ko Boko Haram. Gazawa shine daukar ra'ayoyi irin na malaman da ake gani da yawa daga cikin su a yau a duniyar mu, da kuma hukumomi da kuma dattawa. Shine a matsayinka na malami abinda ya kamata kai ba kai ba, a matsayinka na mai mulki abinda ya kamata kai ba kai ba, a matsayinku na dattawa abinda ya dace ku yi ba ku yi ba. Wannan ita ake kira gazawa. To manhaji na Ahlus Sunna shine ba a gazawa, shi yasa kaga Jabir ya tsayu da karantawa, sannan in kuskure ya faru ba a yin shiru. Manhajur radd, ya ake raddi? Raddin ba da ashar ake ba, ba da zagi ake ba, ayoyi ake kawwa, hadisi ake kawwa, a fassara su a ilimi, a zaunar da matasan nan a fahimtar da su, saboda daliban mu ne, kannan mu ne, ƴaƴan mu ne, ƴan uwan mu ne. Idan muka bar su a cikin wannan kuskuren, ranar lahira Allah zai tuhumce mu, sannan a nan duniya za mu dandani wannan sharrin wanda zai yadu ta hanyar su. To amma abin takeici, kamar yadda na faɗi, da su waɗannan matasan da muke tsakatsakin su da kuma waɗanda suke yaƙa kai tsaye su ne gwamnatoci masu zalunci da malaman bid'a da sauransu, dukkansu sai suka tare suna zargin irin mu. Allahu akbar. Yadda suke kafirtar da malaman sahabbai, suna zagin su, suna kashe su. Haka kuma a wannan lokaci gwamnatocin waɗannan zamunan suka rinka fama da ɗora zargi da tuhuma akan waɗannan malamai na sahabbai. Haka a waɗannan zamunan mu Ahlus Sunna Salafiyuna mu ne waɗanda muka fi kowa fuskantar matsaloli tare da ƴan Boko Haram. Mu Ahlus Sunna Salafiyuna mu ne muka fi kowa tunkaran matsala da zargi da wulakanci tare da gwamnatoci na zalunci da sarakunan gargajiya da malaman bid'a. Sarki ya tabbata ga Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ka saurari karatuna da ya gabata a cikin wannan jerin giyar karatun Sahih Muslim. A lokacin da wannan fitina ta kunno kasan nan, a sirrance babu irin kokari da kwazo wanda ba mu yi ba domin danne ta, har al'amari ya kai a bayyane, har muka fara fitowa muna yin public lectures, muna tara jama'a muna gabatar da lectoci, tafiya ce tafiya, har muka ainihin fito gidajen rediyoyi da kafofin yada bayanai na zamani da internet da makamantansu, muka ci gaba da ainihin ta bayanai ire-iren waɗannan. Daga ƙarshe ba abin da wannan ya ƙare mu da shi sai ƙarin baƙin jini da ƙarin zargi da wulakanci da kuma kashe da dama daga cikinmu da ƴan Boko Haram suka yi, da ɗaure da dama daga cikinmu da gwamnatocin Najeriya suka yi. Kamar yadda na kawo bayani a makon da ya gabata, wallahi ba gwamnatin Najeriya ba, har gwamnatin America ba za ta iya fada da ƴan Boko Haram ba balle ƴan Al-Qaida. Su da kansu masu iliminsu sun san haka. Wani rahoto wanda tashar America ta yada yana nan akan website ɗinsu a yau kwana uku da suka wuce, yana nan akan wani rahoton hari da aka kai wasu ƙauyuka kusa da garin Madagali a jihar Adamawa. An ɗauko wani ƙwararren masani akan harkar security ya tabbatar da wannan maganar. Ba a yakar ta'addanci da ta'addanci, amma ana yakar ta'addanci ne da hikima da ilimi. A ƙarƙashin wannan, har yanzu muna nan akan bakanmu mu Ahlus Sunna waɗanda muke jin bin manhajin salaf, kamar yadda ɗaya daga cikin mu ya faɗi shine marigayi dattijo malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya haskaka mishi cikin kabarin shi cewa fitina ce wadda mu ba fata muke abatta sai ta ci ta cinye yadda yake ba za a iya kashe ta da garwar ruwa guda ba sai an sa tankunan ruwa kuma ba su yi maganin ta ba duk lokacin da aka buga bomb zaka ga yan fire brigade sun zo ana ta amfani da tankunan ruwa kamar yadda marigayi malam Ja'far ya faɗi amma ba sa iya kashe wannan wutar balle ita fitinar hakika kamar yadda na kawo muku tashar Channel News tashar Channel TV News dake Lagos ta yi capturing tsohon shugaban jami'an tsaro na kasar nan Azazi Azazi ya ambata cewa hakika sojojin Najeriya da jami'an tsaron Najeriya ba za su iya da wannan harkar ba domin suna tunkarar wasu mutane ne waɗanda an horar da su a fagen daga a daidai lokacin da da yawa daga cikin jami'an mu waɗanda aka horar da su ma in a fagen daga ne wasu sun manta horar ba dan komai ba saboda an dade ana zaune lafiya a kasar dan haka dole yanzu aka tayar da kokarin rehearsals ya za a motsa jinin jami'an tsaron to amma babban abu shine da yawa daga cikin waɗanda ake gani jami'an ne sun rasa ethics na yadda za a mu'amalanci talakawa waɗanda innocently su suka fi yawa waɗanda suke waɗannan abubuwan a cikin talakawan yan kaɗan ne to amma aka zo mafi saukin abin da za a yi wa innocent citizen shine ai harazin din su a razana su a firgita su a tayar musu da hankali in ba a ci mutuncin su ba haka siddan ba su ji ba ba su gani ba idan ba ku manta ba na bayyana lokacin da fitina nan ta taso kasar Masar a irin yadda al'amarin ya zama gashi nan har yau kasar Masar bata zauna lafiya ba sakamakon wannan fitinar in muka koma kasashe irin su Somalia da Algeria har yau ba su zauna lafiya ba amma kasashe irin kasashen Saudi Arabia da yake malamai masu bin manhajin salaf suna dewa a cikin kasar da suka bi irin waɗannan techniques waɗannan intelligence strategies sai Allah ya kwantar da fitinar in ba haka ba wannan fitina ta yi yawa a cikin Saudi Arabia a garin Makka da Madina da kasar Riyadh ta yadu ta kewaye cikin matasa amma kamar yadda muka faɗi malamai suka yi ta rubuce-rubuce in ba ku manta ba akwai wani littafi da nazo muku da shi Professor Khalid Al-Ambari ya rubuta shi dan karamin littafi na muka kawo shi Iqra masiraka qabla an tufajjar ka karanta makomarka tun kafin ka buga bomb ka fashe din karanta tukuna waɗannan littafan suka yi ta rubutawa suka yi ta tara ɗaliban nan da matasan nan aka yi ta musu nasihohi manyan malamanmu na duniya irin su Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da su Ibn Baz da su Uthaymeen da makamantansu suka rinka zama da matasan nan ana ba su dama su yi tambaya su yi kalubale su faɗi zargin da suke mana mu malamansu su faɗi zargin da suke hukumomi da talakawan gari a ba su amsa abin da ya kamata kenan saboda haka mu malaman Najeriya mu ne kadai da ikon Allah na ahlus sunna da muke bin tafarkin salaf mu ne kawai cikin lumana da nasiha da ilimi da muka gada daga manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu ne kadai zamu iya maganin wannan fitinar amma ba abinda jami'an tsaro da gwamnatocin nan za su kara sai dai su kara rikita mana al'amari su ci amanan mu su kara tunzura yaran nan babu abinda za su iya da ya wuce wannan shine abinda muke gani duk lokacin da ka ji an ce an yi maganin matsalar ƙarya ne na kawo muku abu mai sauki wanda yake kowa ya kamata ya je nazari da shi matar shugaban ƙasa ta fito ta ce tunda 2014 ta kama ita yanzu sunanta Mama Peace maman zaman lafiya tace no more Boko Haram 2014. Amma wannan abun gaskiya ne? Ba gaskiya bane. Da kansu sai gashi sun fito suna tabbatar da cewa jiha irin ta Maiduguri, Borno State, da jihar Yobe, da jihar Adamawa, waɗannan jihohin har yanzu suna nan ƙarƙashin dokar ta ɓaci, kuma zaɓe ba zai iya yiwuwa a waɗannan jihohin ba saboda babu zaman lafiya. Wannan faɗuwa ce ga gwamnati, kuma yana tabbatar da gazawa ga gwamnati, domin idan gwamnati ta cika ba za ta ce muku kar ku yi wannan taron ba saboda ana ganin akwai matsala, sai gwamnati ta ce ku ci gaba da taron ku. An fahimta jama'a? Akwai shekarar da waɗannan yaran muna wurin aikin hajji suka zo suka ce za su jefa bom a dutsen Arafa, za su jefa bom a kaza, za su jefa bom har gidan rediyon Saudi Arabia. Ni na shiga na yi magana da Larabci, na yi magana da Turanci, na yi magana da Hausa, muka yi musu nasihohi. Su kuma gwamnatoci aka ba su shawara ya za su. Ita kuma gwamnati ta ce ba abin da zai sa ta alatin jama'a cewa bana akwai matsala, ba za a yi aikin hajji ba, ba za a yi arfa ba. Gwamnati ko kaɗan ma bata saki wannan sanarwar ba, jama'a suka ci gaba. Gwamnati ta sanya ya ta iya managing abin through the intelligence security strategy, ta hanyar tsari na tsaro da ilimi. An fahimta? Ba wai bindiga ba, bindiga tana ƙara ruɗa al'amari ne. Jama'a kuna fahimtar wannan? A yau babu wannan matsala a ƙasar Saudi Arabia, Allah ya maganinta. Amma na son ka gane, idan da inda wannan matsalar ta fi dacewa ta yi katutu ta zama cikas, to ba ƙasa irin ƙasar Saudi Arabia. Saboda dalili guda ɗaya, dazuzzuka da ƙungurumin duwatsu da mafaka tana da yawa a Saudi Arabia wadda babu ita ko a ƙasar Niger. Amma duk wanda ya wani ta'addanci ƙarfe 9 na safe kafin ƙarfe 2 na azhar an je an samo shi saboda mai addu'a ɗaukar matakin da ya dace. Gaskiya a cikin abin da ake faɗa wa talakawa, sannan kuma da bibiyar shawarwarin malamai na sunna. Yanzu yana daga cikin barna wadda jami'an tsaron ƙasar nan suke yi, ita ce duk wanda aka gani da ɗagaggen wando da gemu, to shi ake maiwa suspect. Wannan abun ya kamata a ce time ya yi determining ma wannan tunanin is wrong. Amma sai zama har yanzu wani yana tafi a cikin mota ya sa music yana rawa da kitso a kan shi, in ya zo checkpoint sai a bar shi ya wuce, mai wa bindigogi ne a baya, shi ne wanda ake nema. Wani ustazu ya zo wucewa da gemu da kira'a a motar shi, shi kuma sai a ce ya yi parking, ya yi parking sai a yi harassing din shi, shi ake suspecting, mai bindiga kuma ya wuce. Kun ga babu ilimi a cikin harka. Saboda haka waɗannan irin fitintunin jama'a, abinda muke roƙon Allah, Allah ya tsare mu daga gare su, kuma kada Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa musulmi su a karo na gaba. Amma zan cike duk waɗannan bayanan nawa da tattauna wannan matsalar ta hanyar bayyana menene ya kawo wannan fitina ta Boko Haram. Matsalar ta waye gari, kowa da yana ganin bata shafe shi ba, bata shafi jihar shi ba, yanzu ta shafi kowa, ba wai a bangaren ƙasa kaza ba, a duk ƙasar, ba a bangaren ƙasar ba, a duk yankin Afirka ta yamma har zuwa African gaba daya, har zuwa dukkan bangarori na duniya. Dan yanzu ba ƙasar America ba, ko ƙasar Saudi Arabia, kai dan Najeriya kallon da ake maka, jami'an tsaron Saudiya kallon da suke maka kallon tuhuma ne. Da zaran an ganka tare da suna da irinka wanda ya fi ka gemu mai tsawo, suna da irinka wanda ya fi ka ɗage wando, wanda ya fi ka kama da ustazai, amma da an ganka tun daga airport sai ga ane maka shedantaka. Mafi Boko Haram, mafi Boko Haram, wai ba Boko Haram dai ko ba Boko Haram, khalas shikenan, khalas khush kida izgilanci. To me ka wannan, menene ya ƙara damalmala al'amarin da aka shiga? Domin da matsalar ta taso ne a ƙwaryar wani wuri, amma menene ya maida ita ta zama matsalar yanki, ta zama ta ƙasa gaba ɗaya, ta zama matsala ta sashin Afrika, sai ta waye gari ta zama matsala ta duk duniya gaba ɗaya? Allah maraukakin sarki kiyaye. Gabana littafin tarihin Sayyidina Ali ibn Abi Talib ne, wanda Professor Muhammad Ali Muhammad Muhammad Sallabi ya rubuta. Professor ne na Islamic Jurisprudence daga ainihin garin Tripoli na kasar Libya, yana nan da ran shi. Ya rubuta waɗannan littattafai sun kai su 30 na tarihin Musulunci da kuma biographies tun daga na Annabi da Abubakar da Umar da Uthman da na Ali da na Muawiya da Yazid da wasu sarakuna na Musulunci da makamantansu har zuwa Umar Mukhtar, wanda kake ganin documentary nashi a video. Waɗannan littafan ana kan fassara su yanzu. Na farko dai an gama fassarar tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Turanci da na Abubakar da na Umar da na Uthman. Dukansu in kana son su, ka tafi ainihin da'awa kona ko da'awa bookshop ko Darut Tauhid gashi can opposite Aliwa House a kusa, bayan Allah sun bude bookshop suna kawo waɗannan littattafan with a sound English translation. Idan kai dan boko ne musamman, you need to go and buy, concentrate yourself on them, read them and understand them, you will realize what I acknowledge to you. Duk abin da zan yi bayani din nan yana nan a cikin wannan littafin na tarihin Sayyidina Ali da yazo bangaren magana Khawarijawa da ƴan Shi'a. Shi yasa shi ma sai ya ware wannan babin sai ya buga shi, Fikrul Khawarij wa Shi'a fi mizani ahli sunnati wal jama'a, gashi aqidoji da dabi'u na Khawarij wato Boko Haram da kuma ainihin aqidoji na ƴan Shi'a. Ina son kuma duk wanda yake saurare na yaje ya samu jeran giya kasusuwa na da ne guda hudu. Na daya demokradiya, kasusuwa ne guda tara suna nan akan CD guda daya. Na biyu in an kiji ba a gidani ba. Na uku karshen alewa kasa. Na hudu karamba na maganin zoman bana. Waɗannan sidina da kasusuwa dukkansu suna nan akan YouTube www.youtube.com. in ka tafi search ba sai ka sa Albani Zaria ko Shek Albani Zaria akan YouTube, zai dauko maka su, zaka gansu cikakku insha Allah, suna nan akan internet. Therefore you can access them wherever you are on earth, duk inda kake zaka iya accessing nasu insha Allah ta'ala. Abu na farko da ya haifar wa da duniya wannan ainihin wato musibar shine aljahalu bil ulumi shar'iyya, jahilta ilmomi na shari'ar musulunci. Waɗannan makarantu da aka kakkafa na gwamnati, waɗanda aka ce wai ana karantar da higher Islam, da waɗanda ake karantar da diploma shari'a, da waɗanda aka ce ana karantar da degree Islamic studies, masters da PhD, hakika halarta su ba shine ya baka ilimi na addinin musulunci ba. On the other side, waɗannan alaramomi da ake zuwa wurin su ana ainihin haddace Qur'ani, da waɗannan malaman tsoro da ake zuwa ana karatun littattafan hadisai da fiqhu da larabci da na zuhud, gaskiya hakika su ya kamata a ce sun zama sound source of Islamic law, sound source of Islamic knowledge. But unfortunately
they are not. Galibi su waɗannan malaman mu na karatun Qur'ani da malaman mu waɗanda suke na makarantun tahfizul Qur'an na zamani da malaman mu waɗanda suke na soro da galibin malamai waɗanda suke karantawa tsakanin magriba da isha, galibin su wato sun komar da karatutukan sun juya su tunani irin nasu da al'ada irin tasu. Ilmomin sun zama ba a bisa tsari ne na riwaya ba, ka koyi karatun ka ruwaito fassarar an dora ka an wayan maka da kai ta hanyar raya maka ulumul ala ilmi na lughar arabiya ka kware da shi da nufin cewa ana koya maka larabci ne wanda zai taimake ka ka fahimci alqur'ani da sunna, ilimin hadisi haka, ilimin alqur'ani haka. Sai zama kawai babban abin da aka sa gaba aka bayo muhimmanci shine kokarin ya za ai kawai ka iya karatu ka iya hadda, amma abinda zai baka ilimi ingantacce wanda zaka fahimci alakar ka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alakar ilimin da kake da ilimin da Annabi yazo da shi ya karantar da sahabbai, galibin makarantun mu na hadda alqur'ani waɗannan na zamani da waɗancan makarantun allo galibi ba akan haka suke ba. Dan haka hatta karatun Qur'anin yaya yazo daga Annabi, wannan ba wanda yake damuwa a cikin mutum ɗari da wahala ka samu kwaya biyu abinda yake kokari ya koya maka tajwidi da hadda Qur'ani a bisa ka'idojin da aka rubuta na tajwidi, ko ka'idojin da aka rubuta na tajwidi yayi daidai da irin yadda Annabi ya karantar da sahabbai, ba a kokarin auna maka wannan a wajen karantar da kai hadda. Annabi da sahabbai sun yi hadda Qur'ani ya suka yi. What are their methodologies? Where are their methodologies? Sai aka cire maka methodologies, tsarin su da tafarkin su da tunanin su, sai aka present maka an innovated in a methodology wanda yake is an absolute failure to the system. Methodology duk da za a cire maka na Annabi a kawo maka wani cikas ne, kun ji cikas na farko da aka samu. Makarantun mu waɗanda muke cewa haya Islam dukansu suna tafiya akan wani syllabus ne wanda aka yi designing nashi tun 1954, an outdated, wretched, useless syllabus da curriculum su ne ake karantawa. Kaje ka karanta Babs Fafunwa, The History of Education in Nigeria, Professor Babs Fafunwa, ɗaya daga cikin ministocin ilimi na kasar kuma ɗaya daga cikin founding fathers na MSSN, Muslim Student Society, shi ya rubuta wannan littafi, The History of Education in Nigeria. Babs Fafunwa ya kawo yadda ya kamata a tsara higher Islam, kaje ka duba ka gani, da turanci ya rubutun, amma haka aka tsara su ba haka aka tsara su ba. Su ba wa mai shinkafa dukkan su higher Islam suka yi, ba su yi degree ba, amma da yake a lokacin akwai kokarin kwatantawa, sai ka ji bawa mai shinkafa he spoke a very sound Arabic, standard English, but he was just a secondary school leaver. Certificate yake da shi kawai daga kwalejin Arabiya ta Katsina, to suna nan da yawa. A yanzu mutum zai je karanta Arabiya, zai je karanta Islamic studies hard to degree level, bai san komai ba. He cannot write in Arabic, he cannot speak in Arabic, babu komai haka, baya fahimta komai. Shi za a dauka a sa principal gobe, wancan ya je ya yi law, wancan ya je ya yi kaza Islamic law, shi za a zo a sa alkali, shi za a zo a sa commissioner na shari'a, shi ne za a sa shugaban committee shari'a. Sannan idan kuka dubi syllabus ɗin mu na Islamic studies da Islamic law, duk waɗancan tsofaffin syllabus ne, sai dai malami ko professor da ya pantare ko doctor ko wani researcher wanda yake updating on personal basis, amma inda zai bi abin da aka rubuta da abin da aka bashi gashi nan, wasu abubuwan ana making references, ana faɗin wasu maganganun, kana ganin absolute contradiction within the system itself. Ya za a ci gaba. Mahir al-Mu'aiqi, Mahir da kuke jin shi sabon limamin nan wani yaro ne fa, shekarar shi 32 ne ko 3. Mahir hadda Qur'ani fa ba fagen shi bace. Shari'a ya karanta. Expert ne a shari'a. Amma garin karatun shari'a ne har ya haddace Qur'ani, khirrijin abin nan ne. Ummul Qura. Daga diploma ya fara, ya first degree. Ya masters, ya PhD. Yana cikin limancin nan ne akai munakashar thesis din shi ko dissertation din shi na PhD. Ya zama doctor. Amma har an nada shi limamin Ka'aba. Ba PhD yake da shi ba, very young chap but blessed. Abin da nake so mu gane, sai mun yadda an samu wannan matsalar a cikin educational system dinmu na musulunci tukuna, sannan ranar farko ta gyarawan kenan. Shi yasa ku je ku samu jeren giyar kasusuwan farko da nayi a anguwar Magume na karatun littafin Hiqba, wanda ne analysis game da ire-iren waɗannan makarantu da kuma irin wannan. Har nake cewa gaskiya rashin ina ne ya cancanta yasa muke goyon bayan yaran mu su karanta Islamic studies da Islamic law. Amma kai ka karanta Islamic studies a nan Najeriya, kana haurawa Niger wannan university ta sai zaka rena kanka nan Niger. Idan kai karatun soro a nan ka gama, suna ce maka kai ne malami ko kai ne alrama ko kai ne gangara, kana shiga nan kasar Chad ko Sudan, wallahi zaka rena kanka. Ga sunan PhD holders, lecturers, some of them if not all of them professors, zamu hadu da su a wurin aikin haji, sune suke karantar da Islamic studies a nan Nigeria, sune suke karantar da law da sauransu shari'a. Amma aka tafi taro, they cannot talk, they cannot present. Why? Because da zaran sun ga yanayin wurin kawai sai mutun ya rena kanshi, sai gane he is not up to date. Kace doctor ba za ka yi magana ba, professor ba za ka yi magana ba, sai ya ce akramaka Allah tunda dai kun yi. Sai mu ce ai mu lasna min al-ir wala min al-nasir, we are not professors, we are just common researchers, students of knowledge. Ku tashi ku ne za ku, this is your field. It's unfortunate. Me yasa curriculum din mu da syllabus din mu outdated, wretched. Dan haka haka products din su ma suke zama. To kun ji matsala ta farko. To kenan a haka yaushe za a yi wa addini kyakkyawar fahimta yadda za a iya gamsar da matasan mu? Sakamakon wannan sai matasan mu suka rena malaman su, saboda malaman gaba ɗaya tunanin su ba tunanin da zai biya wa matasan bukata bane. Wannan sai tsallaka da mu zuwa ga matsala ta gaba, ita ce me? Al-qira'atu min al-kutubi biduni muallim. Yaro yace duk malaman ma lalatattu ne. Dan haka bari ya dauki littafi ya karanta. Shi kuma littafi in ka karanta shi baka samu jagorancin malami ba, you cannot give a proper interpretation, rather you misinterpret. Dan haka abubuwa sai su ta biyo baya, sai zama babu ethics na ilimi a cikin abubuwan da zaka rinka gudanarwa. Dan haka jahilta ilmomi na shari'a. To kuma in har ana son a dawo ilmomi na shari'a na gaskiya ko, wallahi sai an cire bid'a, sai an cire san zuciya, sai an cire komai, sai kowa ya yadda za a yi gyara. Kowa sai ya yadda za a yi gyara. Sannan kowa sai ya yi tahdidul hadaf. Me yasa ake ilimi ne? Ana ilimi ne don a samu certificate? Ana ilimi ne don a samu abinci? Duk waɗannan suna daga cikin matsalolin da suka ainihin tattaru, suka tattare al'amari, sai koma gaba ɗaya ba ilmomin shari'a ake ba, sai ka shiga cikin jami'a irin Ahmadu Bello ko BUK ko Dan Fodio ko University Ilorin ko Ibadan sai ka ga ka je ka ga professor a Islamic Studies sai shigo zai karantar da ku sai dube ku sai ce kartin banza kartin wofi ku duban ku wai kun zo karatun musulunci ku ku rasa abin da za ku karanta sai musulunci ku da wasu masu kokari ne ba engineering za ku yi ba da accounting da medicine da pharmacy yanzu kai duban ka gobjeje da kai ka dalla matsa ka ba mu this is your professor wanda wai zai graduating dinka ya sa maka albarka ya tsine maka tun rana farko da ya shigo yau shekaratu zai albarka kenan shi kanshi yana bayyana maka a fakaice cewa nadama yayi game da karatun sakamakon haka sai ka samu kalmomi na zindikanci suna fitowa daga lecturerori na Islamic Studies daga lecturerori na Arabiya alhamdulillah amma ba dukan su bane fa amma abin takeici ne a samu koda mutum daya wanda yake professor ne a Islamic Jurisprudence ko Islamic Studies ko Arabic language ko literature yana condemning Arabiya yana condemning dinka dan kazo zaka karanta me yasa shi ya karanta kuskuren rayuwa yake so yace addinin musulunci yau akwai da yawa dalibai wadanda suke undergraduate suna Islamic Studies amma kullun za ka ganshi da littafin economics da handout na M business admin saboda me yana suturce kanshi cewa shi economics yake karanta ko business admin jakai shi kuma fa ita ce take dauke da handout na Arabiya wannan ku saurare ni sai nazo cikin lecture ta wadda ne muku alƙawarin zan yi ta ba da juma'a wannan ba zan yi ta da na sanya mata in kun san wata ba ku san wata ba na ɗaya daga cikin abubuwan da suka bullo mana suna yakar mu within ourselves by ourselves to lalacewa ta ilmomin shari'a da gurɓacewa da lalacewar makarantun mu ka tafi ƙasashe irin nan nan Libya din da nan kurkusa ka shiga nan Niger din ka je wannan makarantar da nake faɗi Islamic University da ke Saye ko Uganda malamin ka yana karantar da kai ne maka addu'a ne maka fatan alheri yana taimaka maka yana baka shawarwari yana alfahari da kai mahir da nake gaya muku ba da juma wannan ba aka tattauna game da thesis din shi aka bashi PhD din da yazo zai sai da ya fashe da kuka yace ya so a ce mahaifin shi yana wannan wurin a ranar amma mahaifin ya rasu amma sai yace supervisor shi yayi mai abin duk da ya kamata mahaifin shi ya mishi kuma haye mai kari abin da ko mahaifin shi ba zai iya mai ba yace don mahaifin shi ba malami bane supervisor dattijo ne wani professor haka muke ji game da malaman mu da suke graduating din ko kuwa they declare as enemies we have to look at this wannan fanna magana bangaren addinin musulunci shari'a musulunci larabci da sauransu ha fa ma baluka bil handasa wa tibbiya wa saydaliya me kake tunani game da engineering medicine pharmacy da sauran all sort of philosophies Allah ya kiyaye wannan ya taimaka jama'a saboda haka wannan fitinan na daga cikin abin da ya taimaka mata rashin ingantaccen ilimi na addini mu mun zauna da matasan nan mun ga suna fama da haka na taba gaya wani babban mutum a Maiduguri tun wajen shekaru 8 da suka wuce nace zan zo garin nan in kafareshin Darul Hadisi Salafiya saboda matasan nan a karantar da su ilimi mai nagarta daidai irin wannan lokacin na rinka magana a Yola ga matasa amma ba a karantar da su ilimi but the most unfortunate is su kansu malaman ba su ma gane wai menene ake nufi ba sai su dauka wai tara matasan nan da ake ana wa'azi ana takabbara wai shine karatu wai tafsiri da ake na magariba wai wa'azin kasa wa'azin mako wannan ne karatu in kace kuna koya wa matasan nan ilimin akida a cikin littafai fiqhu ilimin hadisi ilimin tafsiri lughal arabiya tarihi kuna koyar da su mustalahul hadis usulul fiqhi Islamic sciences ha sai malami ya ce agar maka lawo wannan ai sai irin ku kace saboda haka sai zama over the years ga matasa turb amma babu karatu babu ilimi ingantacce sannan sai abin da zai biyo baya shine kamar yadda na fadi alqira'atu min alkutub biduni muallim matasa sai suke ta daukar littafai suna karanta ba malamai wadanda ke fassara musu yanzu wannan matashin da kaji yana jawo Jabir ayoyi ba malamin da ya karantar da shi fassara ayar ya iya karatun ayar ne shi ya fassara ta da kanta da kanshi da ya haɗu da malami sai malamin ya ce a ba haka ake ba karanto farkonta karanta ta bayan ta da ya karanta sai ya ce kaji ba akan musulmi take ba akan kafirai ne sai ya ce algafa ta malamin kaga da ya dauka ne kawai ya buɗe duk matashin da ka same shi a Najeriya tun daga kungiyar ƴan Shi'a da kungiyar ƴan Brothers da kungiyar ƴan Boko Haram zaka ji ya haddace maka ayoyi guda uku ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون ينا جيجي ويا منك تيمني سورارا بودو من دتكي القرآن بيساني با مي معلمي سكا تيجا مريتا بيساني با يا حد تيني قلن زعفن كيدة من كريجي وانده بي حكنشي ده ابن ده الله يسو كرم كافريني الظالميني فاسقيني Allahu Akbar sai ga wani ya fadi ya suma wai imani ya shige shi for where ko kun fahimta jama'a 1980 ko 1982 Basawa Teachers College wani miƙe matashi haka yana jawo wanabzuhu wara'a zuhurihim wara'a zuhurihim yana haka wara'a zuhurihim har ya fadi o da imani waye ga ma haka yake fassara Qur'ani likita matasa ya buga kansu ba zai iya bude maka tafsiri ko kwa da ya karanta ba bai san ilimin ba alqira'atu min alkutub wannan sai ya ja daliban suka yi malamai tawaye sannan kuma suka zo suna mummunan zargi ga takalidanci na'am takalidanci ba wani malami da zaka makala kanka cewa lallai sai shi ka rufa idanka akwai ka'ida game da takalidanci akwai yadda ake bin malamai akwai yadda ba a bin su akwai yadda ake abubuwan yana da ka'idoji amma sai ya zama waye ya koya musu ba wanda ya koya musu dan haka littafi irin littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani muqaddima sifatu salah matasan nan ba su je sun zauna an koya musu ba sai suka yi violating karatun da ke ciki biya bai sai suka jawo Muhammad Nasiruddin Al-Albani mugun bakin jini sai littafin Albani suke karanta ai su Albani ne suke dora su kun kuma ka koma sai ka ga shi kuma Albani yana nuna musu kuskuren abin da suke akai sun dauki littafin shi ne kawai sun karanta basu je an koya musu ba dan haka sun yi misinterpreting concept din gaba daya entirely basu fahimci me ake nufi da takalidancin ba balle zargin takalidanci dan haka jama'a kun ji na biyu abu na uku takhalli kaseerin min al-ulama an al-qiyam bi wajibihi na daga cikin abin da ya haifar da wannan fitinar a duk duniya musamman a Najeriya kuma shine malamai da dama daga cikin malaman musulunci ba su tsayu da yin abin da ya kamata ba na karantawa da nasiha da wa'azantawa ga jama'a da masu mulki da kuma kokarin nuna wa jama'a yaya fuska al'amura suke ina mai fadin haka amma ina fitar da Malam Abubakar Mahmud Gumi akan haka Malam Abubakar Gumi ubani ya karantar da mu ya fassara mana ya nuna mana mun yi kuskure ya gyara mana za mu hallaka yayin kokarin jawo mu masu hankalin cikin mu sun bi maganar shi Allah ya kubutar da mu wawayen cikin mu kuma sun hallaka mutun nawa ne irin Abubakar Gumi wadanda suka tsayu tsakanin su da Allah suke kokarin a karantar da matasa a nuna musu kaza akwai lokacin da wannan matsayin na Abubakar Gumi ya fusatar da malaman Najeriya suka gayyace shi taro Kano dama kawai ashe sun gayyace shi ne don su ci mutuncin shi suka rinda miƙewa ɗaya bayan ɗaya su ne mai zagi na ashariya da maguzawa cewa ya je ya haɗa kai da yara ƴan iska suna cin mutuncin su suna kaza suna kaza duk sai gaba aka ce miƙe jawabi ya ce ba abin da zai ce addini na Allah ne in Allah ya nufi zai daukaka addini zai daukaka addini shikenan Malam Abubakar kuma da kanshi wannan bayani me biyo baya kasantuwa Mala Abubakar Gumi yana tsayuwa da yi wa matasan nasiha da yi musu addu'a da nuna musu abin da ya dace dan haka babu malamin da yake da kusanci da matasan da nuna musu me ya dace a kasan nan irin shi Mala Abubakar Gumi din lokacin shagari ai shagari ya ba da izinin Papa Roma ya shigo Najeriya akwai wasu matasa da suka yi gungu suka ainihin tafi domin su je tattauna da Mala Abubakar Gumi suna so su dauki mataki na tada rudani da hayaniya amma Mala Abubakar Gumi ya zauna da su ya nuna musu a'a da shi da shagari suka zauna domin ga kalmar matasan kasadin yana nan a makarantar nan tamu na taɓa fitar muku da kasadin na sanyawa kasadin gumi suka ce yaya kai kana abokin shagari yana shugaban kasa zaka bar shagari ya shigo da fafaroma kasar mu ta musulmi sai ya ce gaskiya ne amma bari ku ji yadda aka yi taro muka yi da su suka zo suka same mu suka ce suna so su goyi bayan mu mu musulmi shagari ya zama shugaban kasa amma suna da matsaloli guda biyu zuwa uku matsalar farko ita ce suna tsoron idan shagari ya zama shugaban kasa za a tirsasa musu su zama musulmi matsala ta biyu ita ce suna ganin ba za a ba su damar su yi aiki da addinin su yadda suke so ba har ma ta kai ga su shigo da shugaban addinin su na duniya shagari ya ce a zauna a rubuta ta yarjejeniya ba za a tirsasa musu su fa addinin su na Kirista ba kuma za a ba su yancin su yi addinin su kuma za a yi musu izini su shigo da Papa Roma Mala Abubakar Gumi ya ce yana daga cikin waɗanda ya halarci wannan yarjejeniya to karka manta Nigeria Republic ce siyasa ce ba kai kadai ne ba haushi a zauna a kasar ba kai kadai ne musulmi ba kana bukatar wasu abubuwa wurin shi shima yana bukatar wasu abubuwa wurin ka ba zai yi kai mai da shi bawa sai yadda kake so ba dole shima yana da yancin ya ce shima ga nashi tunanin ai akan haka akai wannan amalgamation din saboda haka Malam ya ce mun yi kokarin cika musu alkawari ne ya ce me kuke tunani muka saba musu alkawari muka ce ba za su shigo da Papa Roma ba bayan an yi a rubuce sai wannan matasa hankalinsu ya kwanta malamai nawa ne suka bai wa matasa dama irin wannan ba mu san su ba a zamanin Mala Abubakar Gumi sannan a fito ana karantar da mutane abin da zai amfane su shugabannin a faɗa musu gaskiya a sirrance in ta kai bukata ta kama a fito a bayyana ba wanda yake sai Abubakar Gumi je kaka gani waye bai amfani da malanta ya tara duniya ba shi kadai ne ba yi da gida sai wannan da yake ciki ba abin da ya mallaka sai gona kwaya ɗaya bata dade aka raba wa ƴaƴan shi ita ba gata nan argaciko ya abin da ya mallaka kenan sauran me ba su tara ba da sunan malanta sannan waɗannan hidindimu suke wa jama'a na abin da ya shafi tsayuwa da abin da ya zama wajibi a kansu shagari da kanshi sai da ya faɗi cewa mafi halin tashin hankali da yake samun kanshi shine in aka ce mai ga Abubakar Gumi ya zo ofis din shi amma fa Abubakar Gumi classmate din shi ne ka san ku classmate ɗinka ko me ya zama baka shakkar shi galibi ko me ya zama baka shakkar shi ngai zaka iya tsikarin shi classmate dina ne wani professor ne yanzu a BUK wata ran na ganshi akwai wata shigantaka da yake zungure sai ya ce kar kala ga na ce kai ka je gidan radio ka sanar da mu ne ka ce kar kala je yanzu ka zama professor ba ruwa na shi professor ne ni classmate dina ne ko kun fahimta jama'a saboda haka menene zai biyo baya yace gaban shi na faduwa in yaji an ce Abubakar Gumi ya zo yace dan ya tabbatar to yayi wani abu ba daidai bane mala ya zo mai wa'azi ne yace amma duk wanda aka ce ya zo rai sai ya ce ku tsai da shi a nan waiting room me ya zo nema takin zamani sai ya ce ku bashi buhun shinkafa ku bashi motar shi ta tsofa ku bashi ana raba filaye a unguwar su ku bashi ce ya san ba sa wuce waɗannan abubuwa ya ce amma aka ce Abubakar Gumi ya ce lokacin sai miƙe tsaye sai ce ku ce shigo da ya shigo sai ce alga kamar lafiya dai sai ce a to mu zauna mana saboda ya gane ba abun hannun shi yake so gyara ake so ai attajiri irin wa irin cancan ki je kaka ga yana karrama shi ko bai karrama shi ya gane ba kudin shi yake so ba to malamai idan suka samu failure ba su yi abin da ya dace su yi wa al'umma ba ba su yi wa dalibai abin da ya kamata su yi ba to dole za a samu burtsewa ta dalibai Malam Bakar Gumi lokacin da aka tattara wasu dalibai daga nan ABU 1970s aka kore su da wasu ma'aikata ya kai gauro ya kai mari ya zauna da matasan ya zauna da hukumomi an ga ya za a yi a daidai lokacin da wasu malamai suke ce waɗannan matasa da ma'aikata yan iska ne kurabudus yan iska ne Malam Bakar Gumi yace a zai zauna da su ku ya akai ku kai kaza ya akai ku kai kaza ya akai ku kai kaza to ku bari ba haka bane ga yadda abin yake zamu je a yi magana da su gashi haka ya rinka kai goro yana kai mari abinda ake so kenan malamai su waɗannan matasan da suka zo abinda ya faru kenan malaman dariqa a kasar nan ce mana suka yi yan boko haram yan izala ne dan haka ba ruwan su da su nasiha ba za su iya musu nasiha ba dan su yan izala ne dattijo malam abba aji Allah ya lullube shi da gafara zai aika musu su zo to ku na ji za ku yi kaza a kada ku yi haka ai wannan ya saba wa kaza a gabana an yi haka akalla su uku a gabana a kofar gidan malam abba aji an yi haka sai ce malam albani tunda ka zo na ga yaran nan kai ma suna saurara maka bari akwai wani abu da naji kai wani eje kaka ce su wani su zo sai su tawdu sai su zo to na ji labarin za ku yi kaza na san kuna girmama ni ni baban ku ne nagode to kuma kuna mutunta malam albani ma shine nake so za mu hadu mu tattauna mai wa ni karatu na bai kai bane cikin lumana amma mahaukacin banza ka ce aje a kashe su in an kashe su wasu za su taso da suka fi su zafin ra'ayi akan wannan da suka fi su yawa za ka iya controlling wannan waye gaya maka ɗanka ba zai shiga ciki ba wani babban jami'in tsaro wanda yanzu da nake magana yana kurkuku in suspicion of what they plan for themselves yanzu yana kurkuku ni da shi yake gaya mini ya ce sun yi sharri kuma sharri ya ci su na ce kamar ya yi ce ranar farko da bom zai tashi wuri kaza da ɗan shi ya tashi na ce Allah ya ji ɗan shi daga bakin shi na tattara report din yana nan na watsa su a net abinda nake so ka fahimta ya kai dan uwa wallahi mu ba ma goyen bayan a kashe kowa amma we have our own techniques we have our own intelligent intellectual mode of approach kowa ya zamu iya zama da kai shine ka ji na kawo maka malaman mu malaman farko malaman sahabbai na kawo muku qadiyya ta Ibn Abbas su 6000 ne sun taru sun ware kansu a wani gida suna shirin za su je su fara kashe mutane Ibn Abbas yace zai je ya zauna da su yaje ya zauna da su kuma an yi nasara da yawa daga cikin su an dawo da su kan hanya it was indeed a credit ga sahabbai and it is indeed a credit to our methodology the salafiyun to malamai dole su tashi su yi abin da ya dace ku jawo matasa jika ku karantar da su ku gyara musu kurakuran su ku saurare su ku ji meye tunani irin nasu yanzu Jabir bai bar matashin ne ya kawo aya ba sai da ya kawo aya ya gama fassara ya kaza sannan sai ya fara bayyana mishi kurakuran kai yanzu da yazo zai magana ya ce jahilin banza ubanka ma mu makarantar da shi malamin ka je kaka tambayi limamin an kai shiru ba za ka yi magana ba tashi ka ba mu guri ja'iri shikenan da kai zai fara yes of course you didn't allow him to express himself ba shi bayani me manufar shi me fahimta dan haka dole ne malamai su yi abin da yake wajibi a kansu wajibin malamai kuma nau'i biyu ne ta wajen karantarwa akwai karantarwa ta musamman ta waɗannan matasa saboda matashi ne shekarar shi 17 shekarar shi 15 shekarar shi 18 yana da lokaci yana da kwakwalwa yana da kaza danna musu karatun sahihul bukhari sanya musu karatun Nailul Autar, sanya musu Alfiya ta Ibn Malik da ko littafin Ma'rifatu Ulumil Hadith ka sanya musu na Hakim, ka jibga musu karatu ka ce su haddace. An tashi karfe 10 na safe sai ka ce karfe 2 na azhar ku sake dawowa, an tashi sai ka ce bayan magriba ku dawo, an tashi sai ka ce to shikenan karfe 2 da rabi na dare ku zo muna da karatun Al-Muhalla ta Ibn Hazm zuwa karfe 5 na asuba, an akai sallah sannan kowa ya kwanta, ba zai tunanin fitina. To ka ba su shekara 3 haka shikenan sun zama malamai, shikenan an yi maganin fitina. To amma ba ruwan ku da su, kun bar su, su ne ma malaman su suke karantar da yin Islamiyya, su kuma ba updating karatun su. To duk abin da ya fahimta sai fesa wa matasa, kafin ku lura sai gashi duk sun yi taking over na makarantun Izala da makarantun Ahli Sunna. Me yasa malaman suna can Abuja neman AC mai sanyi da neman kudin da sake mota da kujerun Hajji da Umara? Before you know it, sai gashi duk makarantun Izala gaba daya an juye da su ake wannan amfani. So dole ne malamai su tashi su yi abin da ya dace. Na biyu, karantar da mutane. Karantar da mutane nau'i biyu ne, a sanya littattafai dugga-dugga irin wannan. Yana daga cikin tafarkin malaman farko shine kaji abin da Jabir yake. Su su Jabir ba su buƙatar littattafai don su sun zauna gaban Annabi sun haddace da kansu. Mu kuma yanzu muna buƙatar mu sanya musu littattafai. Sannan public lectures, waɗanda za su creating awareness on politics, social, economical, da kuma educational aspect na rayuwa, spiritual aspect na rayuwa da komai. Sannan a samar da youth contact and da'awa. Waɗannan matasa da ke ƙarƙashin gadar kubanni ba tsinannu ba ne, ba ƴan iska ba ne, ƴaƴanmu ne, ƙannanmu ne, ƴan uwanmu ne. Yanayi ne ya kai su ƙarƙashin gadar kubanni suna shaye-shaye. Mai yiwa kai kana da laifi, mai yiwa ni ina da laifi, mai yiwa dukkanmu muna da laifi. Mu je mu ɗibo su, mu zauna da su. Ya akai ba maganin ku a kaza, kai ya akai, kai ya akai kaza, kai ya akai da kaza. Ba sai gwamnati ta sa ka ba, kai malami, ina faɗin daga cikin ayyukan responsibilities da ke kanka as malami abinda ya dace kenan. 1984 na gangara da babur ɗina cikin gada kubanni ɗin nan, da gangan naje da mashin, da gangan kuma naje a guje, na dira a guje daidai lokacin suna hawo saman gada 11 dare. A zo a kwace takalminka, a kwace agogo, a kwace hula, a ce zara ta ci, kana da magana sai ka ce a'a, ya ce to wuce. To taka ta yi kyau kenan, ba haka ba a kokkoda maka mari sannan a ce wuce. Da babur ɗina na dira 1984 ba ni manta, June, fur na sauka da mashin ɗina, sai suka taso, wannan yana layi, wannan ashe wani ya gane ne, ya ce alaga ta mala ya haɗu. Malam kuma yau kai ne anan, nace sosai, nace ana ta karatu ne ba kwa zuwa shi ne, nace bari in zo a yi muku naku anan. Sai malam shi kenan. Haka ka je ka gani akwai wannan taron yanzu a ƙasa kubanni babu, tun daga wannan lokacin muka watsa su, ba da duka ba, ba da zagi ba. Amma sarkin garin na ya taba zuwa da motar shi lokacin da fitina ta yi fitina, da aka tsaya da ya leka sai je ta waɗannan sai adda ba goma. Haka ne musu Ayola Jimeta, na je na shiga cikinsu, muka saba da su nake mu'amala, na ka duk abin da ya zo ko na yi tafiya sai su bugo min waya, alaga ta malam ka ji abin da aka ce, mai malam zai ce sai in ce eh to dama ina nan zuwa gobe ku taru. Kafin ka ce wani lokaci mun je wazin Izala na ƙasa ɗin nan kwanaki da aka yi, suna nan sun gyaru sun zama mutanen kirki, suna sana'a, suna karatu, suna ilimi. Shine kungiyar Center for Islamic Menene Trust, Menene CIT, suka zauna aka yi wannan tun malam Abba Aji yana da rai, muka kira shi daga Maiduguri aka rinka bin anguwa-anguwa. Project ɗin sunan shi kenan in English, Youth Contact and Da'awa. A haɗu da matasan nan, a tattauna da su, a jawo su, ya za a aiki da su, ba ƴan iska ba ne, yanayi ne ya kai su. Sayyidina Umar ɗan banga ne, Hamza ɗan daba ne, Sa Aliyu ƴan kulab ne, zuwa ake a shagiya a fito ana tambele, ai terrorizing mutane. annabi bai yi musu kulhuwan lahu kafa uku ya tsine musu albarka ba, sai jawo su a jika ya gyara su, daga ƙarshe su suka zama al-khulafa ur-rashidu. Manzo Allah yace akwai kwaye su sune mutanen kirki. Ajiya sun fi kowa lalacewa a duniya, a yau kuma sai ga Allah yana kiran su ulaika hum khairul bariyati. Saboda me? Manzon Allah yayi application a cikin su na me, na methodology na salaf, ba duka bane, ba zagi bane, kaji irin yadda ake karantar da su ake. Malamai ina ƴan mata, ku ringa tattaro su. Magume tana cike da yara, an turo su daga ko ina, sun turo su polytechnic, gaskiya layout tana cike da irin su. Sai ku zauna da su, ku saurare su. Wani yana neman kaza ne, wani yana neman kaza ne, wata tana neman kaza ne, ku saurare su as malamai, ku saurare su. To amma guluwi da zakewa ya kai kyamar su kuke, suna cewa waɗannan yara ɗan iska mazinata, wannan yarinya ƴar iska tana yawo tsirara. Okay, ma ga san da malaika zai zo ya gyara ta, ma ga san da Allah zai turo mashi annabi. Me amfanin malantaka? Me zaka contributing to the society? The youth, me zaka contributing gare su? Ka tafi yanzu nan ka darkon nan na PZ inda ake sai da GSM din nan, tun karfe 6 na asubuhi har tun karfe 5. Zaka same su suna tsaitsaye, wasu suna tsugune. Ba abin da za su yi ne, ba inda za su je. Nan ne suka fito. In ka zo ka ba su naira 5-5 ko naira 20-20 ko 200-200, ka ce to kun ga waɗancan eh sun yi ridda. Duk wanda ya kashe su aljanna, waɗannan kafirai ne, aje cike. Ka duba yana nan akan YouTube na internet, sojoji sun kama wani yaro a Maiduguri, yaro dan ƙarami. An ce to kai me kake ce ya shiga Boko Haram? Aka ya bayyana. Mutum nawa ka kashe? Ce shi mutum biyu ne ma kawai ya kashe fa. Ko yana faɗi shi bai ma kashe da yawa ba. Dawa dawa yace akwai wani malamin makaranta da wani baba can. Ka san su? Yace bai san su ba. Me suka yi maka? Yace bai sani ba. An nuna ne, an ce kaga wancan eh to harbe shi. Kaga wancan baba eh harbe shi. Me yasa? Ma'aikatan gwamnati ne. Shi kuma fa shi ma ma'aikacin local government ne, agri department. Eh? Yace shekaran jiya ma alat ya shiga kudi, ya shiga an biya kudi. To kana aikin gwamnati? Eh, kuma aikin gwamnati. Yace to haka haka ce, a yafe mishi kawai haka. So look at it. Failure ne na malanta. Malamai dole ku yadda. Ba ku yi abin da ya dace ba. Malamanmu ma ba su ma san me yake faruwa ba. Akwai babban malami a ƙasar nan. Fitina Shi'a ta yi kamari, na same shi muna hira. Abin da ya ce min, shi bai san ana Shi'a a Najeriya ba. Ko mun fahimta jama'a? Bai san ana yi ba. Lokacin da muka zauna a Radio Najeriya Kaduna muka yi live program, malamai ne ga sunan tattare da mu. Haka kawai suka yi suna kallo na a studio din. Nan zo an ce to algawata malam me zaka ce? Sai ce to so bai ma san me yake, ce ga na jin ga su malam Albani suna. Sai ce ba mu sani ba. Da aka kira mu wani taro jama'atu Nasrul Islam, sarkin musulmi, sarkin wani, duk aka kira sarakunan nan da malamai. Wannan malamin sai ya kira ni, yace malam lawan, nace mishi akramaka Allah, yace wallahi duk wanda ke wurin nan bai san fitinan nan ba, kar ka yi shiru ka yi magana. Yace ba wanda ya san fitinan nan, yace wallahi ba wanda ya santa. So magana an taru a tattauna, ya za a yi? Basu ma santa ba. Basu santa ba. Why? Because they were not active. To dole ne malamai su yi abin da ya dace. Na uku, na hudu afwan, shiyu'ud dhul wa tahakum lil qawanin al wad'iyya. Na daga abin da ya kara tunzura matasan nan suka zama yadda suka zama, yaduwar zalunci. Wasu da yawa matasan nan sun shiga cikin tafiyan ne saboda frustration. An zalunce shi, an wulakanta shi, an yi mai kaza. Sannan da kuma hukunci da dagutanci, hukunci da dokar da ba ta Allah ba, ta kara taimakawa wajen tunzura matasan nan. Mutane suka rinka fitowa suna kalmomi na kafirci. shari'a da aka ce shari'a da the so called political shari'a, amma how many Muslims suka yi attacking dinta, how many governors suka iya implementing nata, is unfortunate. It was indeed unfortunate. To zalunci a cikin mulki da hukunci da dokar da ba ta Allah ba ta taimaka wajen tunzirar matasan nan da kuma samun kansu a halin da suka samu kansu. Wani matashi ya fadi, was very vocal, karara, yace kudin da aka sace namu wanda za a gyara makarantu mu je mu makarantu, aka koma aka gina manyan gidaje da wuraren sana'o'i, mu kuma aka turo mu muna sai da bumburutu man fetur a bakin hanya, to za mu je mu bata waɗannan kudin yadda mu ba mu amfana ba, to su ma waɗanda suka sata ba za su amfana ba. An fahimta jama'a? To zalunci dole ne masu mulki su daina zalunci, sarakuna daga tai hakimai ma'aikatan gwamnati, sannan duk wanda aka zalunta a tsayo a kwato mai haƙin shi. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu abin da ya faru a nan jihar Kaduna, April election 2011, babban dalili ne da ke nuna maka wannan. An kwashi mutane based on basu goyi bayan jam'iyya kaza ba, an yi musu sharri, an je an zuba su a daki ɗaya wajen mutum 500, sai aka koma ma ana ce musu wai NCPC. I was there present with them, ina kurkukun a lokacin, ni ma an yi min sharri. Me yaran suke cewa? Su yaran sun gamsu ma suna cewa malam in mun fito za mu zo ka saka mu a Boko Haram din don Allah. Su a suke wani da rarrafe ma yake zuwa gabana yana roko don Allah, shi yana so ne don Allah in an fita zai zo a saka shi zai yi kaza da kaza da kaza. Ina ce musu a'a, ba haka za a yi ba, da haka bane, mu ba ƴan Boko Haram bane, mu ahli sunna ne, sai dai muna gwagwarmaya mu ma bamu yadda da ai zalunci. So manufarmu ɗaya da ku sai dai mu muna wa'azi ne, ko kuma ba wa'azi kuke ba, amma ba shiga Boko Haram ne solution ba. Ya za ku yi ku yi sana'a, ya za ku yi ku shiga makaranta? Suka ce ina sana'ar, ina makarantar, ina me, ina me, ina me. Muna ta yayyafawa zuciyarsu ruwa, before you know it zuciyarsu ta huce, yanzu suna ganin ba su da wanda zai gaya musu a wurin su yarda sai ni. Look at the services that we are rendering to the society, to the government itself. But look at how they pay it back to us on the negative side of it. سنن التأويلات الخاطئة لبعض آراء المفكرين المسلمين المعاصرين. Akwai wasu mutane da ba malamai bane a zamanin nan, amma sun iya larabci. Suna the eloquence of speech, they talk. They speak, sun iya magana, sun iya kalmomi da suke jan hankalin matasa. Waɗannan irinsu sun taimaka wajen ruruwar wuta da kuma lalacewa al'amari. Wasu rubuce-rubuce da yawa waɗanda Sayyid Qutb suka yi da su, Hassan al-Banna da makamantansu, da makamantan wasu kalmomi da suka rinka fitowa daga bakin mutane a ƙasar nan tamu, irinsu Ibrahim Zazzaki da sauransu. Matasa ba a karantar da su ba, a sa su su fito layi suna rawar banjo, ana sai mun dauko shi, sai mun dauko shi, sai mun dauko shi, sai mun, duk wanda daga cikin su mistakenly yaje daukan karatu a wurin wani malami, shikenan sai a ce an yi discharging din shi daga duties. Ba a son shi, saboda me? Yaje yana karatu wurin malaman Yahudawa. Sai da aka waye gari duk matashin da yake tafiya tare da Zazzaki, sai da Zazzaki ya ga ya kankare mishi kaf ganin darajar wani malami. Sakamakon haka sai zama kawai shi kadai za a saurara, shi kuma ba karatu yake ba, ba karantawa yake ba, lacca ce wanda zai je ya saurari BBC da VOA da CNN, ya zo ya tara 'ya'yan mutane ya sa alkyabba da wani rawani na shedan yazo kawai yana buga kan ƴaƴan jama'a amma karatu fa juye ban ƙwariyata da muka fara jefa mishi challenge a cikin MSS shine wai sai a dibi matasa sai a tafi daji wai sai a ce za a yi karatun Riyadus Salihin za a yi karatun Muwatta za a yi karatun littafin Jundullahi muka ce ayi in aka je kuma sai a tare matasa sai a zauna sai an yi tsu sai a ce manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce tunici Allahu akbar tunji haka ake karatun fa da kalubale yawa wai shine yanzu ya fara tafsiri ku ji tafsirin me ake karantawa ana karanta tafsirin ga tafsirin su na Shi'a Majma'ul Bayan Al-Mizan sasunan duka ana karanta ba karantawa matasan mu juarin 70s zuwa early 80s sai suka dauki zazzaki malami ne he cheated on the Islamic community he cheated on the Nigerians as a nation yaran mu suna engineering suna medicine suna pharmacy suna da 4 points za su fita da first class second class aka ce musu karatun boko kafirci ne he was among the first set of Boko Harams about 84 of them suka fita daga jami'o'in Najeriya suka je suka taro a jami'ar Bayero da ke Kano BUK old campus anan cikin masallaci we were there present suka zo suka zauna suka ce sun daina karatun boko kafirci ne akwai dan anguwar mu saban garin Zaria Benin Street ga gidansu nan da kaje gidan farko daga hannun hagu zaka shiga Benin Street yana karatun medicine 300 level 2 years to his graduation ya koma yana yankan farce a kasuwar saban gari cewa karatun boko kafirci shi yanzu halal din shi zai ci shine yankan farce aka yi mana cikin da ba uba matasan mu shikenan aka ruguza mu to irin waɗannan su ma sun taimaka ina son ku gane wannan dan haka 1994 ko 96 ɗayan biyu ina cikin masallacin biyu ke wannan lokacin ma ranar Dr. Ahmad yana da karatun Bukhari da la'asar da safe zazzaki zai zo waɗancan matasa yanzu sun dawo cikin taitayinsu wani ya shekara 40 yanzu wani ya kai 45 wani yana 39 suka ce the same zazzaki da yasa suka yi withdrawing daga makarantu shekarun baya shi zai zo lacca suka ce yau sai su koshi duk bishiyar da ke kewaye da masallacin sai da suka tsinke ta suka mai da ita dorina da yazo ana cikin lacca I was there a cikin masallacin yana cikin wannan laccar tashi wani ya kukan kura ya ce ƙarya kake ya fada tsakiya sai wuri ya hargitse a guje ruga da gudu ya hau minaret ta masallaci a guje I was there present bayan an kwantar da tension ya sako Malam Ilu mai recording cassette din Dr. Ahmad shi ya bashi koko ya fitsari nan take saboda firgici Allah ne shaida a gabana aka ji kaka tambayi Malam Ilu Malam Ilu shine zaka jin kana jin kasar din Dr. Ahmad zaka je na kabbara na Allahu Akbar shi ya kaka tambaye shi yana nan da ran shi waɗannan matasan suka ce saboda ya cutar da su ya kware su ko kun fahimta to amma ya za a iya reversing wannan kwarar wannan ya taimaka wajen samu wannan sannan intisharul fasadi bainan nas ya duwar barna tsakanin mutane ta taimaka a matasan mu wajen waɗannan abubuwa barna tana yaduwa a zo a bude gidajen karuwai gidajen giya sarakunan mu ba sa magana Lami dan Adama Muhammadu Mustafa kakan Barkin do wannan na yanzu kakan wannan baban wancan da ya rasu hana waye idan la'asar ta yi mace ta fito kowace iri ce illa asar ta yi shikenan babu fitowa sarkin Zazzau Jafaru dan Isyaku anan Zazzau idan ya ga namiji da mace suna tafiya ko aka bashi labari da la'asar yake fitowa ran gadi sai kwantar da kai sai maka bulala 10 dan me kake jirawa tare da wannan matar ka ce me ya dauko sarkin Kano Usmanu a zamanin shi aka daina baiwa mata landed property gida ko makamantan su saboda in aka bata gadon gida ubanta ya rasu sai ta koma in mijinta ya bata mata sai ta dawo sai ta zamanta a gidan daga nan aka fara samun magajiyar karuwai duk waɗannan kyawawan misalai ne na sarakunan mu waɗanda suka rinka fada da barna da masu mulkin mu yanzu ku duba anguwa irin wannan tamu sai mutum yazo ya sai fili sai gina gida sai dakuna 10 sai dibi an mata rida rida sai basu sai ta karuwanci da fasadi babu wata majalisar sarki da za ta yi question wane ne wannan babu hukuma jami'an tsaro babu kowa kuna zaune sai a kawo muku gangariyan karuwai tsakiyar ku dan haka before you know it waɗannan ƴaƴan ku ƴan shekara 13 ko ce tana sha'awar ta rinka sanya mini skirt da mini jeans dan haka yanzu diyariyar da ka ganta da hijabi da niqabi da kaza daga ƙasa mai yiwa t-shirt ne da wando a ciki me yasa saboda an kawo musu waɗanda za su bata tarbiyar su kafin ka lura ƴarka ta yi kawance da wata matarka ta yi kawance da wata daga cikin su yaduwar barna ya taimaka wa waɗannan matasan sun dauki zafi suna ganin ba wanda kuma yake magana akan barnan nan adamu tazkiyatun nufus mutane ba sa jin wa'azi ba sa gyaruwa shugabanni ba sa son su tuba ba sa son su bari malamai ba sa son su bar bid'a ba sa son su mai da addinin musulunci zama addini sai dai matsayin al'ada kowa baya shirin gyara duk wanda ya tunzurta matasa shine magana da na gaya muku makon da ya wuce da na kawo muku littafin du'atul laqudatun lokacin da barna ta yawa a ƙasar Masar aka kama wani aka kashe wani aka kashe Hassan al-Udaybi shugaban ƴan ikhwan aka dauke shi aka jefa shi a prison matasan nan sai ga a to malamai kuna ji ane mana haka to kun zama kafirai mutanen gari kun zama alkalai kun zama malamin da yake masani ne sai ya ce wa daliban ya ce a ba wanda ya kafirta ba dai fahimci abin da ya dace bane kawai jama'a kun fahimci wannan to sakamakon wannan sai aka samu dewa daga cikin matasa sai suka kafa kungiyoyi kowane irin suna ne suka sa amma dukan su suna da manufofi irin waɗannan waɗanda na gabatar su suka kai su ga abin to yaya ne ake iya gane waɗannan irin matasa ko ka kira su jama'atul ikhwan muslim brothers ko ka kira su ƴan boko haram ko ka kira su da kowane irin suna ga wasu abubuwa waɗanda zaka ga sune suke da tarayya a tsakankanin su at-tashaddud fi dini ala nafsi wa at-ta'siri ala al-akhirin saga mutun ya dauki addini da zafi akan kanshi kuma ya dauka da zafi akan wasu na ga muku ba ɗaya ba biyu ba abin da ya faru a Maiduguri wani lokaci na tara su ne musu nasiha sai aka nuna min wani daga cikin su cewa gashi nan matar shi ta haihu sirikar shi ta zo tana kula da yarinya saboda haihuwa farko ce tana nuna mata yadda ake yi 11 dare suka je suka kira shi abokan shi mun ji cewa sirikarka ta zo tana kwana da matar kawai tana nuna mata yadda ake jego haka ne suka ce yace ta baka hadisi akwai hadisi da yace tai haka to kaje ka kore ta in ba haka ba ka zama kafiri za mu daina magana da kai daga daren nan ya shiga baba tashi baba ta yi bacci ta wuni wanke wanken yara da abin baba kina da hadisi da yace ki zo ki zauna ta ce hadisi malamai ne suke kawo hadisi ita yarinya ta yi na zo a ce ba ki da hadisi fita yar bid'a ce ki fita da daddare kore ta nace to kai kana da hadisin da kai haka kai kuma akwai hadisin ce a nace to kai ma kuma fa ya sunanka shine haka mun kai ta gwagwarmaya da su amma tukuicin da gwamnatin Najeriya za ta yi shine sai ta yi backfiring a kanmu we have fought the intelligence side of the war the intellectual aspect of it They cannot do it through combat. They can do it. Ga America nan gudu take daga ina? Daga Afghanistan, daga Iraq. Russia gudu take daga ina? Daga Afghanistan. By combat, you cannot deal with terrorism. Amma, by intellectual approach. Abin da ya dace kenan. Wannan kuma sai an zo wurin ahlus sunna. Mu kadai ne muke da wannan techniques din. Domin ba wanda yake da tarihin yan Boko Haram shekaru 100 da ta wuce. Sai mu ahlus sunna. 1400 years ago gashi mun karanto a littafin nan. Farkon yadda suka fara bayyana kenan. Duk duniya babu wani historian wanda zai kawo maka wannan tarihi. 200 years back. Ba su da shi ko professor wane ne. I challenge him. Bai san tarihin irin su ba. But we produce and we can reproduce such history in solution to all these problems. At-ta'ali wal-ghurur wa ma yu'addi ilayhi min tasaddur al-ahdath. Mutun ya nada kanshi malami bai san komai ba. Ya hau kujeran manyan malamai. Shi yasa za ku ji a cikin laccoci na can da na fadi na rinka musu raddi. Nace sai kaga mutun ya nada kanshi. Kwana biyu ya shigo cikin mu ahlus sunna. Sai ya ture mu ya ce mu ba malamai bane, shine malami. Ku je ku saurari laccata da ni akan demokradiya. Kaga wani figaggen mara kunya a nan cikin garin Zaria. Ko diploma bai da ita addinin musulunci, bai san komai ba. Amma waye dubin mutum irin Abubakar Gumi, international Islamic scholar, international jurist, a member of board of patwa internationally. Waye dubi Abubakar Gumi ya ce waye malamin banza ne, yayi mutuwa banza, don waye har ya mutu bai jihadi ba. Sai ka tambaya shi yanzu tukuna ya ma san menene jihadi? Ya karanta littafin Zadul Ma'ad? Yasa nace kowa ya siyo Zadul Ma'ad, zamu zo mu sa muku karatun shi nan bayan mun ga duk waɗannan littafan a karantar da mutane. Kuga bayan karantar da su za su ci gaba da wannan haukan, an rabu da su ne kawai, faraga ta yi musu yawa, lokaci ya musu yawa, ba abin da za su yi kuma ba akwai, don haka dole ne sai su ɗibo kansu abin da suke gani shine kawai. In your name, to sai ga dan figagge da shi ya nada kanshi yana fatawa, wadda fatawar idan ka kai ta wurin malaman sahabbai ko wallahi tsoranta suke ji. Amma sai kaga wani da an tambaya sai ya ce wannan ai kafiri ne. Na gaya muku irin waɗannan da yawa. Sai mu zauna da su a Makka ko a Madina ko a Mina ko a Arafa ko Muzdalifa, sai an yi magana sai ya ce kaza, sai in ce to jama'a ni dai wurin da yafi karfin zamana. Me yasa in ce na ji manya-manyan fatawoyi? Sai ya nada kanshi kawai. Wallahi mas'ala ce wadda in aka tambayi Sayyidina Abubakar ko sai ya girgiza. Amma sai ga wani figagge sai a mishi tambaya kawai, sai ce wannan eh kafiri ne, wuta zai shiga. Me dalili? Sai jawo aya, sai ka ce mishi aya ba ma haka take ba, tun daga karatunta har ma'anarta. Tun daga karatunta har ma'anarta ba ma haka take ba. Ko aya ba sa tsaya su haddace daidai. Haka za mu zauna da su karfe uku na asuba, karfe hudu wani lokacin sai an kira a salatu a Ka'aba. Sun ɗibo ƴaƴan jama'a wai sun zo su yi musu mubaya a gindin Ka'aba, a kewaye Ka'aba, a ce to ka rantse da Allah a gaban Ka'aban nan kai wani mubaya'a. In ya ce ka kashe mutan garinku gaba ɗaya za ka kashe su, eh sai ga ana mubaya'a. Sidin sai mu zauna, ce ma ya hadus me ke faruwa? Ka ce ina ruwa? Ka ce a da ruwa na. Sai mu fara tattaunawa, sai mu wargaza wannan mubaya'ar. Haka, with all this contribution, amma alhamdulillah ita gwamnatin Saudi Arabia, because they use intelligence mode, su sun yi acknowledging. Amma munan da yake mutanen mu ba ilimi. Ha sai ce to me hada ka da yaran kai? Dole sai kai musu nasiha? Yes, duk abin da za su yi ne in our name. Yanzu addinin mu aka bata sunan shi, addinin mu aka bata sunan shi, kabilan mu aka bata, yankin mu aka bata. Abokai ne muke da su, za su zo su investing a nan kasar, sai suna tsoron Boko Haram. Economically we are down. So now look at how the north is becoming now rich or richer? Richer. Haka muka ji tsoron kada ya faru. wani vice chancellor, wani kaza, wani kaza director gidan radio, mu ce ku zo ga wata musiba ta taho, ya za a yi wayar da kan matasan nan kaza kaza. Wani wawa ma wai in the name of security personnel, wai sai ce ku rabu da su yan iska, suka tayar sai mu karkashe su. Wani kuma sakare sai ya ce mini, ina ganin mala albani kuna ganin wasu yara ne sun taso za su zama malamai, kuke musu hasada. Haka muka ta haduwa da all sort of foolishness and fools, wallahi kuwa haka muka ta fama da gwagwarmayar. Sannan al-istibdadu bil ra'i wa tajhil al-akharin, mutun ya dauki ra'ayi sai ce ra'ayin shi ne kadai akan abu fa, ba wai ra'ayi na addini ba, a ra'ayin addini ne. Yanzu sallar al-asr eh raka'a hudu ce, to duk wanda yace sallar al-asr raka'a takwas ce kowane ne kariya yake, to wannan ba ra'ayinka bane, ra'ayin shara'a. Amma wani abu na ra'ayi ka kana da yancin ka dauna ka, ina da yancin daukinawa, to sai ka ce dole naka ne daidai, kuma dole kowa ya bar nashi dawo kan naka, in ba haka ba fa ya zama kafiri. Wai kai ne ka'aban musulmi, shi ne ka'aban musulmi, ka san ka'aba duk wanda ya kauce mata aibe da sallah ko, to duk wanda ya kauce wa ra'ayin shi gaba ɗaya kowa ya ba daidai bane, kuma ra'ayin fa ba dalili yake da shi Qur'ani ko hadisi. Ina jin dadin maganar nan, amma ina tabbatar muku da cewa ga kasar ya kare, zan tsaye da ita anan, ba dan ya kai in tsaye da ita ba, zan karasa ta a gobe insha Allah, amma zan rufe muku da misali kwa daya akan wannan. Wani lokaci na je Maiduguri na tara su akan magana karatun boko da aikin gwamnati da siyasa, na faɗa muku wannan a kasa, da amma ina so in cike wannan magana dan ka gane al-istibdadu bil ra'i, ra'ayin da kai kake gani kawai kace shine daidai. Wallahi lokacin ba ma san sun yi zurfi akan wannan ba, sai nace kuna cewa mu malaman ku ne, amma mu ƴan boko ne, nace kun ga duk da karatu da kuke ganin na yanzu na da ina sake karatu ne kuma na boko, wani amfani kuke ci University Maiduguri, Ramat Polytechnic, FCE da sauransu, ya ka nuna wannan guda daya ka ce ai sunan baruwansu da karatun boko, aka ce wannan dan iskan ne ma an yi hanya daina haya Islam, wai na haya Islam. Sai to amma menene dalili akan haka? Kuna da dalili, shine abin da na fara gaya muku makon da ya wuce. Shine suka je suka ɗibo wasu photostat, suka ga na kalla na wasan, na ce wannan photostat ɗin littafin wane ne? Sai kuma duk sai suka abu, sai kowa jikin shi ya sanyi, waya ka san littafin? Na ce sosai kuwa, su ashe ma ba su samu asalin littafin ba, photostat ne suke yawo da shi. Sai wannan littafin wane ne? Aljazairi. Wannan kuma fatawa ce ta Usaimin. Wai suna mamaki. To shikenan, the next na je ina wa'azi a wajen menene wani NNPC pump, ba na manta lecture, ku je ku same ta, ma ban sani ba ko mun zo da ita garin nan lokacin nan, akan mantuwa na yi, banda lecture na na mantuwa da ne a garin nan, a Maiduguri na fara yi musu, nace Maiduguri nan ce cibiya ta hadda Qur'ani, zan yi muku lecture akan mantuwa, sai da na kwana biyu ina yin lecture, kusan kasusuwa shida ne. Sai aka rubuto min tambaya ga hadisi, an ce aikin gwamnati, an ce siyasa, an ce kaza, ga hadisi, kai malamin hadisi ne ai. Sai ni ce amma ba da ka muke malanta ba, muna yi ne through research, bincike muke mu gano kaza, ba faɗe muke da ka ba, sai mun bincika. Na ce saboda haka zan je in bincika. Na ce karatun boko nake yanzu, ba littafin arabiya wurina, amma na koma Zaria nan ne wurin aiki, za mu shiga lab da laboratory da library a bincika hadisin, ya inganta shi kenan. Fine, an bincika hadisi bai inganta ba, na hukunta hadisin munkar ne, kuma na kawo malamai da littafai waɗanda suka gabatar da haka, na rubuta musu da rubutun hannu ba da kwamfuta, ban yi typesetting ba na aika. Ran da wasiƙa za ta zo, ashe ɗaya daga cikinsu yana riƙe da ɗaya daga cikin littattafan farko da ne hujja da shi, ana duba gani, sai aka duba littafin sai a ga magana ta, kaga littafi a hannunsu, ba su yi bincike ba, sun tafi suna neman waye su kura wani. Shi wannan da ya karanta sai ya ce to kun ga abin da Malam Albani ya faɗa, wallahi gaskiya ne. Kawai abin da za a ce shi uban tafiya sai ya ce wannan Malam Albani ya yi nufin ya rikita min da awata ne kawai. Sai shi wannan ya ce a ai ga littafin da ya reference, ya yi reference ga littattafai biyar. Na farko gashi a hannunmu, kuma gashi mun duba mun ga haka ne. yanzu ba ra'ayin Albani bane, gashi abu ne wanda mu ma muna da littafin ai.
Ya kace to yayi tawaye jinin shi ya halatta.
Shikenan. Har garin Difa, Difa jihar Niger, kasar Niger, ya gudu yana kuya za su kashe shi. Kawai just for this.
Yaro awwal takwarana ne sun sa shi har ya kasar yana zagi na zagin uwata, ban taba jin an zagi dan adam irin wannan. Nan nan sai aka tara su kuma aka ce wai za a tura su, su da suka gama secondary suke da WAEC mai kyau, za a tura su secretly, silently, za su je su karatu medicine da pharmacy. Sai shi awwal din nan fa dalibin Mallam Jafar ne, yaro ne ba Fulatanin Kano, Mallam Jafar ya tura shi Maiduguri ya je karanta. Amma yace amanar malamin shi zai shiga cikin wannan tafiyar, be consulting, be nemi shawaran malamin shi, but just like that. Shike to shi daga nan ne kwakwalwar shi ta buga, ah to amma mallam eh ka ce mana wannan abin kafirci ne, zaka tura mu mai kafirci? Sai ya ce a ai ina da bukata ne. Sai ya ce a mallam kai ba kai boko ba, a cikin malaman mu duk kare na saboda ba su yi boko ba. Albani dan boko ne, me yasa shi da ya magana boko tunda ya san in and out, me yasa baka yadda shi malami shi dan boko yayi magana kuma kare na kace a kuma yanzu kai?
Sai aka ce awwal ya zama kafiri,
wallahi abisha a kashe shi. Shi ma he landed at Sai, Niger Republic, wannan jami'an nan ya gudu daga baya suka bi shi, shine zarban ya dauke shi aka bashi admission, yana jami'ar Islamiyya yanzu Madina. Jama'a wannan shine halin da aka samu al istibdadu bil ra'i, kawai ra'ayin da ka kwana akai shine daidai, duk wani ra'ayi kawai bashi da tsayancin ma a saurare shi, kuma duk wanda ya saba kawai a kashe shi. Wallahi jama'a wannan shine asalin ra'ayin khawarij, haka khawarij suka yi. Sayyidina Ali ya ce gaba kawai suka ce kafiri ne, to ina suka ce jinin shi ya halatta. Muawiya suka ce kafiri ne, jinin shi ya halatta. Sewa Amr ibn al-As kafiri ne, jinin shi. Abu Musa al-Ash'ari kafiri ne, jinin shi ya halatta. Haka ina za a ci gaba da wannan? To dole ne malamai su tashi su yi aikin su, kuma dole ne malamai su karbi gyara. To sannan ta wani bangare wallahi yadda ake tunani ko, wallahi gyara ba zai samu haka ba. Kai ma'aikacin gwamnati, kai dan siyasa, kai mai mulki, wallahi sai kun daina zaluncin da kuke, don shi ma yana ƙara tunzura mutane. To sannan malamai ko kuma sai ku rinka regulating abu. To sa'annan zan zo zan yi magana akan galibi yan da'awa yan Saudiya din nan, yaran nan da in sun dawo daga Saudi Arabia, su kuma an buga musu kai da tunani irin na Saudawa, sai su zo su kawo mana tunani irin nasu, su je su makalkale a jikin masu mulki saboda ana shafa musu zuma a baki. Ba abin da za su yi sai dai su fito suna condemning yaran nan gaba daya, ba sa tsaya suna lura menene complaint din yaran nan. Su dole sai an yi balancing, malamai sai sun yi gyara. Charity begins at home, wallahi masu mulki sai sun yi, ma'aikatan gwamnati. To sannan sai a daga hannu sai a roki Allah, sai kuga musiba ce dama, sai ga abin yana coming down. Wannan musibar ta faru a Ingila, CNN ko BBC World ko wace ce, Sky News live ta nuna zaman majalisa, yara yan kanana suna bi suna harbin mutane da keke. Wannan ya taho sai wannan ya ce to tsaya nan kunna hansa dinka, sai kunna, shi zai cameraman ne, wancan ya tsaya sai ce harbe shi, sai samu wani kawai sai harbe, sai su tuntune da dariya, tashi kuma sai je sai su uploading akan YouTube, su suka kashe wannan, su suka kashe wannan, ƴaƴan suka fito suna harbin su kamar kadangaru. Aka kai matsalan majalisa da aka kai ta, da yake masu ilimi ne, makawo ne dan majalisa ya miƙe ya ce haka muka yi muna yara, haka ake yi kwanaki, ya ce to a gyara, something is wrong, dole a gyara. Amma a kai baka shirin ka daina zalunci, kai baka shirin ka daina bid'a, kai baka shirin ka karantar, baka shirin kai wa addini hidima, su yaran kun ce su daina, wallahi ba za su daina ba, domin Allah ne yake rike da zukata.
to in aka bi shi sai tankwara systematically sai ga komai ya lafa shikenan haka ake wannan fitina a gaban mu ta taso a Madina jama'a suna bi suna tattara tafa malaman musulunci a makabartan baki'a suna cinna musu wuta ana fitina da su malamin ya zo yi musu tsawa ce gafara nan malamin gwamnati tsinan ne kaza 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 amma da haka sai aka dubi abin yau babu labarin matsala a Saudiya gaba daya an kashe ta jama'a da wannan zamu saurara muna da karatun Bukhari an jima insha Allah karfe 8 a can markaz muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa